Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na farko a yau Laraba 22 ga watan Yuli da fatan kun waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Bakiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
To Grace, dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Garcetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga. Yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa a jiya Talata cewa shugaba Donald Trump da ya rabu da ku, Kano ya rabu da wannan kasar. Kano majalisar dokokin Misira ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwar sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso.
Labaran kenan. Senator Muhammad Alin Dume, mai wakiltar Borno ta Kudu, ya fayyace dalilansa na gabatar da batun harkokin tsaro a zauren majalisa.
Ni abin da ya dame ni a cikin wayanda aka kashe sojoji 42 wannan babu ban soja a ciki, banda da major da captain da kuma lieutenant din nan, sauran ƴaƴanmu ne wanda suka sadakar da ransu sojoji suna yaki.
Wakilin mu a Kaduna ya kuma yi nazari akan kama waɗansu matasa dangane da batuwar Tululofe. Sai kuma shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila akan rikicin cikin gida a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Garcetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga. A gidan yarin jihar, lamarin ya rinchabe, inda hukumomin jihar California ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin 8,000 masu kananan laifi. Jihar California na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar, inda aka tabbatar da kimanin mutum 400 sun kamu da cutar. Domin sassauta wannan matsala, jama'ai sun ce suna tunanin sake 'yan fursuna 8,000 masu kananan laifi da rage musu kasa da kwanaki 180 su gama zaman su na gidan yari. Masu sama da shekaru 30 da ba su da cikakken koshin lafiya ne za a fara sakewa. Kimanin 'yan gidan yari 3,000 a California ne aka tabbatar da sun kamu da COVID-19, kana akalla mutum 10 a ciki sun mutu. Masu suka sun ce musayar 'yan fursuna shine sanadin bazuwar cutar a gidan yari. Tun lokacin ne jihar ta maye gurbin babban jami'in kiwon lafiya na gidajen yari. Wasu da suka taba zama a gidan yarin kuma sun bayyana abubuwa da suka gani a lokacin barkewar annobar. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa jiya Talata cewa shugaba Donald Trump ya rabu da ku, Kano ya rabu da wannan kasa. A wani bayaninsa da aka yaɗa kai tsaye, Biden ya zargi Trump da gazawa wurin yaƙi da annobar coronavirus, yana mai cewa yayin da cutar ke ƙara bazuwa a kulli yaumi, Amurkawa ma'aikata da dama sun rashi ayyukansu, Kano ba su da ƙwarin gwiwa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya faɗa cewa ma'aikatan Trump dan kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban Amurka. Aiki ne na kula da ku da dukkanmu baki ɗaya. Biden ya ƙara da cewa ya kamata shugaban ƙasa ya nuna kulawa da jagoranci da kuma ɗaukar alhaki, kana kada ya ja baya. Sai dai a bayanin wuni akan coronavirus a jiya Talata, Trump ya bayyana gwamnatinsa a matsayin wacce ta taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da cutar, yana mai cewa za a ga maganin rigakafi da ake niyyar fitowa da shi a cikin 'yan kwanaki kalilan fiye da yadda mutane suke tunani, kana yana tattaunawa akan tallafawa Amurkawa da cutar ta shafa. Fadar Waters ta fara bayanin wunin ne bayan dakatar da shi a ƙarshen watan Afrilu. Majalisar Dokokin Misira ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso. A farkon wannan wata ne Sisi ya yi kashedi ga gwamnatin Libya da ke birnin Tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a Turkiyya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri, abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron Misira a birnin Sirte na Libya mai tashar jirgin ruwa. Kuri'ar da aka kada a Majalisar Dokokin Misira akan Abdul Fattah al-Sisi ya ɗauki mataki a Libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a Libya ba. a halin da ake ciki kafafen yada labaran Misra sun ce Sisi ya zanta da shugaban Amurka Donald Trump ta wayar tarho da yammacin ranar Litinin tattaunawar da ta maida hankali akan tsagaita wuta a Libya domin dakile barnar da ke faruwa a yakin Majalisar Dokoki a gabashin Libya ta fitar da wata sanarwa a makon da ya gabata ta bada dama Misra da ke goyawa gwamnatin wucin gadi ta Abdullah Al-Sini a gabashin Libya ta kawo mata gudunmuwar soji idan bukatar hakan ta taso ganin yadda Turkiya ta shiga dumu-dumu a cikin Libya kana ta ki mutunta yancin kasar
to kada a nisa nan gaba kadan babu zai sake shigowa da karin labaran duniya amma kafin nan bari mu leka Najeriya inda ake ci gaba da muhawara dangane da batun harkokin tsaro da ake bayyana cewa majalisa ta buƙaci ganin shugaban ƙasa ya sake lale Wakiliyarmu da ke dauko mana rahotanni a Majalisar Tarayyar Najeriya Madina Dauda ta tattauna da Senator Muhammad Ali Ndumi wanda ya gabatar da wannan batu a zauren majalisa ya kuma ce ba a fahimci abin da yasa ya gabatar da wannan batu ba
su wayannan sojojinmu suna da matsaloli wanda ba a maganta su ba musamman yawan su bai isa ba kayan aiki ba su da shi wayan su kuma abin nan wato kudaden su ma da suke bukata don su yi aikin yau da kullum din nan ma akwai matsala a cikin samun wayannan kudaden amma ku yan jarida kullum magana za ku yi magana shugabannin Hausa sai ni ban kawo wannan magana abin nan ba ni abin da ya dame ni a cikin wayan da aka kashe sojoji 42 wannan babu ban soja a ciki banda da major da captain da kuma lieutenant din nan sauran yayanmu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki ba shugaban kasa wanda shine shugaban jami'an tsaro na kasan gaba daya ake cewa CNC shugaban kasa ta bazuwa bakin madaga ne ko so da ko kuma su wayannan da suke cewa ake cewa su ne shugabane din ai ba su ne suke yakin ba menene damuwar mutane mu me ya za a kawo wannan abu zuwa karshe shine magana
sai ana ganin kaman fito da mu cikin wannan kangi na hannunsu domin suke shugaban ta
ba maganar shugabanci din na hafsan sojoji ko kuma abin ba maganar da ni dan majalisa zan yi akai ba don ba hurumi na bane amma magana anda yake hurumi na shine magana da yake gaya miki a wakilan jama'a da hadda wayanda suka rasa rayukansu da kuma wayanda suke rasa rayukansu da kuma azaman chairman na AMI a majalisar dattawa hakina shine in duba abin da suke yi kudaden da aka ba su yaya suka yi amfani da shi amma ba wai yanzu a ce ai ka harba target baka samu ba wannan ba aiki na bane ko kuma a ce arsashin da kai amfani da shi maimakon kai amfani da arsashi biyar kai amfani da 50 wannan ba aiki na bane ko kuma in ce ga yadda za ku yi yaki nan wannan ma ba aiki na bane amma shin menene damuwansu ina ne ake da matsala me yasa ba sa samun nasara a cikin wannan ko kuma ba su kawo karshen wannan abun ba kuma ya bayyane ne ba kayan aiki ba yawan sojoji kuma kudaden su ma ba a basu a lokaci yanzu muna cikin shekara na rabi sai na sati mai zuwa ne aka basu rabin kudin kasafin na budget na shekara na tutta za a yi irin wannan aikin kuna magana ba maganan burate maganan ko sadiq ko wani abu nan bane no menene yake faruwa menene dalilin da yanzu kamar yanzu mutanen sun kama hanyar da yamma za su je aka afka musu me yasa da menene da za a yi da wannan abun ba zai faru ba kamar yadda nace da akwai drone yanzu suna da shi in za su je zuwa point A in sun tura drone wayannan da suke kasa ba za su gansu ba su kuma za su gansu don drone zai je kawo musu abin nan hotuna da movement na komai yake to in sun gani ba za su je wurin ba ko kuma za su je da shirin su alamar shine wayannan abubuwan babu kuma shine abin da majalisar dattawa ta ce gwamnati ta ba sojoji kayan aikin da suke bukata
tambaya ta cikin shekara 11 da ake yaki da yan ta'adda a kasar nan za a ce gaba ɗaya cikin shekarun nan ba a ba mutanen nan kayan aiki ba da me suka rika yi to
hajiya da tsofaffin kayan aikin da suke da shi suke zafa ma wallahi sojojin nan in kin je bakin daga kin ga irin halin da suke zama wallahi ni kam ba zan iya zama a cikin wancan halin ba balle man sa dana a ciki common tent common inda za su kwana abinci ana zuwa yanzu sojojin mu wani lokaci ana tafiya don abincin da ma ba a ba su yadda aka saba aikin soja mu da muka tashi a bariki lokacin da iyayen mu suke abin nan har ma lokacin da yakin ya kare inda ake deploying sojoji don su je su yi gadi ana kai musu abinci a wurin abinci da zafin amma yanzu sojoji suna zama a cikin trenches wanda ruwa yanzu kamar da daminan nan inda suke zama in kin je kin gani hajjia ba za ki yarda dan ke zauna a cikin wannan condition ba
Tuwa gai da Madina kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne dake watso muku shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Baba Yakubu Makiri da ci gaban labaran duniya
an zargi wasu ƴan kasar China guda biyu da yin kutse a cikin ayyukan ɗaruruwan kamfanoni a faɗin duniya, ciki har da kamfanonin nazarin halitta da suke kokarin fitowa da maganin rigakafin COVID-19 da kuma jinya yayin da suke aiki da ma'aikatan tsaron China. Ana zargin Li Xianzhu mai shekaru 34 da kuma Don Jianzhi mai shekaru 33 da aikata laifuka 11 a gundumar gabashin jihar Washington a jiya Talata. Karin farko da masu shigar da ƙara Amurka suka zargi masu kutsen China da aikata laifi da suka bayyana babbar barazana na yin aiki da ƙasar China yayin da kuma ake auna kamfanonin domin biyan buƙatun kai. John Damon shine shugaban sashen tsaron ƙasa a ma'aikatar shari'a, ya zargi China da taimakawa masu aikata laifin kutsen. Ya ce yanzu China ta ɗauki gurbinta tare da Rasha da Iran da kuma Koriya ta Arewa a cikin ƙungiyar ƙasashe masu abin kunya da ke ba da kariya ga masu kutse, don su kuma miyagun su ba da bayani masu amfani ga ƙasar China domin ita ma ta baiwa jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin China wacce ke neman fasahar kamfanonin Amurka da kamfanonin da ba na China ba ruwa a jallo, ciki har da masu nazari a kan COVID-19, in ji Damas a wani taron manema labarai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu Makiri ya karanto. To bari mu sake komawa Najeriya. Tun bayan sanar da rasuwar matashiyan nan matukiyar jirgin sama na yaki ta farko a Najeriya, Tolulope Arotile, wasu 'yan kasa suke ta bayyana bukatar ganin an gudanar da bincike lamarin da ya sa rundunar sojin saman Najeriya ta fayyace yadda abin ya faru. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya zanta da kawayen marigayi ga rahoton da ya hada mana.
Sanarwar rahoton wucin gadi game da bincike da rundunar sojan saman Najeriya ta yi kan yadda aka buge marigayiya Tolulope Arotile da ya warware wasu daga cikin tunane-tunanen da wasu 'yan kasa ke yi game da mutuwarta. Zainab Tijjani kawace kuma yar ajin marigayiya Tolulope da tace sun dai zauna lafiya kuma ta ma san wanda aka ce shi ya buge ta.
Classmate ita ce a secondary school. Mun zauna da ita har SS3 bamu samu matsala ba, don tana da kokari kuma tana da ladabi da siyayya. Mutunta gaskiya da zaki, kai tana da mutunci sosai, ba ta san yanda take zama da mutane.
Kin ji an fitar da sanarwa an faɗi sunayen waɗanda suka buge din nan? Yan ajin ku ne?
Yan ajin ne ɗayan kuma wanda ya fita mota shi kuma wannan junior ɗinmu ne a secondary school.
Ya halin shi zaki hada da na cikin ci tana da kirki?
Sosai kam na san halin shi. Baya magana, bai da hayaniya, kowa na shi kuma yana da hankali, ka ba su da matsala dukkan su takardun su kawai ke gaban su.
Ita ma dai Zainab Muhammad aji ɗaya suka yi da marigayiya Tolulope da ta ce sun ma fara ne tun daga ajin naziri har suka gama karatun sakandare tare.
Daga ni kama daga nursery school muka fara da ita har muka kai muka yi secondary school tare da ita. Inda ba ta da hayaniya irin ba ta da neman magana, kuma ita ba ta da girman kai, tana da mu'amala da kowa yadda ya kamata.
Kun yi mamaki da jin labarin mutuwarta?
Gaskiya na ji mamaki, because ranar da safe ma na ga status ɗinta around 10 o'clock, don ina da number ta time to time muka yi communicating. Ranar ma na ga status ɗinta, so na yi mamaki bayan magariba da aka saka a gutsin mu.
An ce ƴan ajin su ne na sakandare, kun yi aji ɗaya da su?
A'a, wanda ya buge ta in junior mu ne, dan ajin mu ɗaya ne a cikin mota.
Ya halayen su yake su masu tukin nan?
Shi mai tukin nan kan gaskiya ba zan ce ga halin shi ba, because ba ina bane, he's my junior. Amma asalin classmate ina din nan kam gaskiya shi ma yaro ne mara hayani, shika yana da friend din shi guda ɗaya sosai, Ishaya, kuma ba mai irin cika surutu bane a cikin jama'a shi. Kasa akwai wani kusun daga secondary school yana da irin rawan kai and the rest, amma wancan yaron kwata-kwata bai da shi gaskiya. Tunda muka fara secondary school da shi Air Force har muka ƙare ma ba zan ce maka ga da wanda ya taba faɗa ba.
Maganar buge marigayiya Tolulope da bayan mota da aka ce ƴan ajinta sun yi dai ya saka mutane da dama a shakku, ciki ko har da mahaifin ita marigayiya Akintunde Arotile.
Kididi die while fighting Boko Haram. Kididi die while fighting bandits.
Yace bata mutu a yaki da Boko Haram ba, bata mutu a yaki da ƴan ta'adda ba, kuma jirgin yakin da take tukawa bai yi hatsari ba. Kwatsam kawai wani ne wai ya tuko mota da baya, kuma ba babban mota ko tifa ba, da baya fa, da baya kawai, kuma a gurin da babu wanda ya isa wani gudu koda daga bai yake tuki. Amma dai da baya kawai aka ce ya buge ta, kuma nan take aka dauke ta zuwa asibiti aka ce ta mutu. Ila gaske ne, amma dai Allah ne kawai masa sanin abin da ya faru.
It is true, but no one knows what happened.
Sai dai Zainab Muhammad din da ta kwashe kusan shekaru 12 tana karatu tare da Marigaya Tolulo Peta ce koda dai akwai ganganci game da wannan kisa to ya kamata kuma a lura cewa akwai tsautsayi domin ta san halin mutumin da aka ce shi ya buge ta.
Akwai tsautsayi akwai ganganci maybe sun yi reverse da karfi dan kuma Allahu alam ba mana wannan kika nan ba da karfi yayi ko a hankali yayi wannan kuma is a lesson to other people in kaga wani dan ajin ku ko wani wanda sani ya so in ka ga reversing problem ne ka faka mutan ka je ka same shi da kafa ko kuma in ka wuce shi ma ka kira shi a waya ka ce yanzu na wuce ka amma ina sauri amma banga abin da zai ne hadi shi da shi me ya rike ta da shi a zuciya wanda kuma ma ni ina ga yaran su daya because in Yorubawa ne da fasu shi ba yarbi ne ita ma ba yarbi a ce amma yaron da bazan ce maka yau ga wanda ya taba fada da shi tun muka fara secondary school har muka kare ba ilai ita ma haka
duk da yake dai shirye-shiryen bizne marigayin ya tolulu fe a rotule ya riga ya nisa da ake shirin ganin an bizne ta a ranar Alhamis yanzu haka dai wasu daga cikin yan uwa da abokan arziki da sauran yan aji sun ce har yanzu suna cikin jimami
asha ba mu ji dadi ba don ni kamar zan ce maka na dade ban ji mutuwan da ya ji cigani kamar na yarinya nan ba ya ji cigani ya bani mamaki ya kara fargaba da ni cewa shi duniya nan ba komai bane
Isa Lodi Kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara, kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafin mu na internet voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Bauchi. A jihar Sokoto kuma jam'iyyar ta APC ta zargi gwamnatin Aminu Waziri da rashin ayyukan ci gaba. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Niger sun zargi jam'iyya mai mulki da so mataka dokokin zabe. Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu bayan takaddamar da ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Niger, wadda ta yi sanadiyar dakatar da shugaban jam'iyyar na jihar tare da wasu shugabanni biyu. Sakamakon zargin sama da fadi da kudaden jam'iyyar kusan naira miliyan 500. Sai gashi kuma irin wannan takaddama ta kunno kai a jihar Bauchi, inda kwamitin dattawan jam'iyyar ta APC ya buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta hanzarta gudanar da binciken shugaban jam'iyyar Uba Ahmed Nana bisa zargin da suke yi masa na almundahana da kudaden jam'iyyar har naira miliyan 600. Ahmed Tijjani Hargoji shine kakakin kwamitin dattawan jam'iyyar a jihar.
Wannan zargi da muke kai wato kudi ne wanda ake cewa an kawo su daga National akan dan a gudanar zabe.
Wannan zargin shi wake
shi chairman banana da waɗannan kudi miliyan 600 da nake gaya maka kuma duk yasfo din sa ma ba su san ma me akai da kudin ba su san ma waɗansu an kawo ba. Ana zargin sa da waɗannan kudade wanda muke so mu gani in an zo an sa kwamiti daga National in tayi intervening ciki ta tabbatar da waɗannan bayan haka kuma akwai kudin forms da aka bayar wanda aka tono return daga National na miliyan 60 wanda shi ma ba a san a ina suke ba su kansu esko din ma ba su san a ina suke ba in dai za a ce shugaba zai cinye waɗannan kudade ko kuma shi kadai ko kuma da waɗansu tsurari ai kaga waɗannan ba shugabanci yazo yi a mutane ba
ba ku da asusu ne wato haka
to yanzu muna mun ji gaba daya an zo an duba ba APC gaba daya ba ta da asusu ma
to sai dai shugaban jam'iyyar Uba Ahmed Nana ya mai da martani akan zargin da ake masa.
Ina magana kuri ya kuma da an ga duniya ta je. Ne na tura ga duniya saboda ana fada na farko ai sun zani na zama barawo sai karata ko to abin da yake so sai ai. Duk ana zargin na ta da sai karata ko to ga ni kuma sai ne karar reporter da ko gidan radio ko gidan jarida sai ne karar su mutu kuma ina ne ji abi ba san abu in kuma ina ji mun kuma dan ne jira a biya ni ma.
Dan jarida yana aikin sa ne na sauraron wasu mutane masu korafi kuma ya baka dama ka kare kanka
kuma
ka tabbatar da haka
sai kuma hakki na da hakki ne ma na jarumin kici ibada ne
haka ne shi dan jarida ba wai shi ne ya fada ba wasu ne yan jaridiyan ku yan jaridiyan ku ne suka zargin ka akai da wani
a jihar Sokoto kuma jam'iyyar ta APC mai adawa a jihar ta zargi gwamnatin PDP a karkashin gwamnati Aminu Wazir Tambuwal da rashin aiwatar da ayyukan ci gaba ga yan jihar a cikin shekaru biyar na mulkin ta duk da yake dai jam'iyyar ta gamsu da matakin gwamnan na hada karfi da gwamnatin tarayya a sha'anin yaki da matsalar tsaro a wasu yankunan jihar to amma kuma ta ce gwamnatin ta Aminu Waziri ta kasa a wasu muhimman bangarorin ci gaba musamman ma bangaren ilimi da gwamnatin jihar ta ayyana wa dokar ta baci tun farkon hawanta kan karagar mulki Isa Sadiq a ce da shine shugaban jam'iyyar APC na jihar ta Sokoto
tun lokacin aka fara wannan gwamnatin kusan aiki guda ne aka ce mun ana yi shine na makarantar gudu shekara biyar makaranta sakandare su guda an kasa karshen ta wannan ayyukan da aka ma da ake na bada ko kuma gyaran makarantu ne da sauransu ana yin su ne da kuɗin da aka tara daga gudunmuwar da ma'aikatan gwamnati suka bayar domin aikin da aka yi idan ka kirta yawan shi bai wuce abin da aka tara daga mutane ba ana yin emergency on education haka kuma akwai 'ya'yanmu waɗanda wannan lokacin da ake ciki an kasa biya musu jarabawa NECO da NAFTEP saboda haka da yawansu sun rasa admission zuwa jami'o'i saboda ba a biya wayannan kudin ba haka kuma mun jiya an ce an kaddamar da yin flyover cikin garin Sokoto an ba da kudi ga yan kwangila amma muna son gwamnati sani bara da shekarun suka wuce akwai ayyuka da aka bari waɗanda muka faɗi yanzu an bar su haka ne da suke tun lokacin da aka gade su ba a yi komai ba kuma an sa su a budget an sa musu kudi musu inda kudin suka yi ba wannan aikin da aka fara na flyover aiki ne mai kyau amma ina tabbata maka wannan gwamnatin ba za ta iya wannan aikin ba ta yi ne kawai a matsayin turi amma da take gaba ina kuma ta maka haka har a tsare wannan gwamnatin ba za a yi wannan aikin ba
to sai dai kuma kakakin jam'iyyar PDP a jihar Abdullahi Yusuf Hausawa ya bayyana zargin da cewa adawar siyasa ne kawai yana mai cewa akasarin tafiyar gwamnatin ai duk da su aka yi
kowa san cewa an kirkiro da wani committee wanda ma'aikata za a cire musu na haraji domin a taimaka ma ilimi wannan tabbatarkin musulmi shine ke chairin wannan committee ana nan ana gina makarantu ne da waɗannan kuɗin ake yi kuma domin ma a samu bambanci da na gwamnati suna amfani da wani jambulu wanda duk inda ta zo ka zo wannan makarantar da jambulu yanzu ne an ta je kofar kwari tana nan ana yi maganganun cewa gwamnati ba ta sa kuɗinta ga harkar ilimi kowa san wannan ba gaskiya ba ne a yi ta ba mai girma gwamna award wasu wurare saboda cigaban harkar ilimi kuma harkar ilimi harka ce da za a sa kuɗi amma ba ka ganin ta lokaci guda
ya lissafa wasu hanyoyin mota waɗanda ya ce tun da tsohon gwamnati aka gare su sannan kuma an sa su cikin kasafin kuɗin shekara ta 2019 kuma sun kuma dawa cikin 2020 kuma har yanzu ba a aiwatar da su ba
shi harkar budget duk wanda an mai ilimi mai basira ya san budget ba kuɗi ne kasa ba har tashi ne muke yi za mu samu kaza amma samu kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza idan kuma aka samu aka ci dole a dubi ayyuka waɗanda sun kai muhimmanci a duniya ke a bar su a yi su abu waɗanda ba su da muhimmancin irin waɗancan kuma abin kunya ne a matsayin na tsohon commissioner na wannan gwamnati da aka shekara kusan biyar da kai a cikin wannan gwamnati kana commissioner ka zo kana irin waɗannan al'umma idan gwamnatin nan ta kawo ci gaba tare da Isa Sadiq Kacira idan ta kawo aka san haka tare da shi
jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi jam'iyyar PNDS tarayya da so mataka dokokin zaɓe a yayin da ɗan takararta na shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya fara zagayen yankunan karkara don ganawa da magoya bayansa tuni da wasu 'yan siyasar ƙasar suka bayyana lamarin a matsayin ƙaddamar da yaƙin neman zaɓen jam'iyyar mai mulki alhali doka bata ba da damar yin hakan ba tukunna Tahiru Gimba shine shugaban jam'iyyar model ma'aikata
ka san wanda ya saba da hawan kaho sai ya hau ya kashin daɗi ba haka ba miye abin gaugawa tun malam bai zo ba a tare sallah tun liman bai zo ba amince ka Allah shi adda iko ya san wanda zai yi ya ba bawan da ya so da shi wani sabu ko wani jijibi bai ba shi sai Allah shi da asaba gare su doka ta mu ce mu da ake bugu da doka su a su sun karshen doka zuwa zagayawa yana da dadi kwana sun zuwa garin su amma wata ran sai ka iske baka da yalla biyan goro ko biyan dabi ko kuma sha'i da zaka ba mutane dole ka tsaya sai ka sai ka bi do su daga horo da su ka same su a hannunka sannan ka fita to su abin gashi aje a kasa yake dan shi ne nace yan kasa su amshi kudin da za a kai musu wannan kudin su ci kayan su halal kuna su ne amma ka ai zaban su mallan da aka saba
to sai dai shugaban na jam'iyyar PNDS tarayya kuma dan takararta na shugaban kasa Bazoum Muhammad ya ce wannan al'ada ce ta jam'iyyar sa
wannan al'ada ce da jam'iyyar PNDS tarayya shugaban ta ya hito lokaci zuwa lokaci ya ziyarci magoya baya domin ya zanta da su ya gan zama rayuwar su ya san halin da suke ciki ya san bukatun su domin jam'iyya wannan ne aikin nata mu lokacin da muke adawa ba mu yi kamar ɗan adawa na yanzu ba mu tsaya ne a mai kullum mu hidda sanarwa ta Allah wadda da abin da gwamnati yake yi kuma mu yi kirarin cewa mu wakilan jama'a ne a lokacin nan muna zagaya cikin karkara muna zuwa inda mutane suke kuma muna faɗar kansu muna kawo musu jawabin mu da nazarin mu dangane da siyasa
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Abdulwahab Muhammad Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma Chuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gaida na Sanyinna kafin mu karkare ga takaitattun labarai
dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles magajin garin birnin Eric Gasaiti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga a gidan yarin jihar lamarin yarin cabe inda hukumomin jihar California ke tunanin sake yan gidan yari kimanin 8,000 masu kananan laifi Jihar California na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar inda aka tabbatar da kimanin mutum 400 sun kamu da cutar Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa jiya Talata cewa shugaba Donald Trump ya rabu da ku kana ya rabu da wannan kasa. A wani bayaninsa da aka yada kai tsaye, Biden ya zargi Trump da gazawa wurin yaki da annobar coronavirus yana mai cewa yayin da cutar ke ƙara bazuwa a kulli yaumi. Amurkawa ma'aikata da dama sun rashi ayyukansu kana ba su da ƙwarin gwiwa. Tsohon mataimakin shugaban kasa ya faɗa cewa ma'aikatan Trump dan kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban Amurka. Majalisar Dokokin Misra ta baiwa shugaba Abdel Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso. A farkon wannan wata ne Sisi ya yi kashedi ga gwamnatin Libya da ke birnin Tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a Turkiyya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri. Abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron Misra a birnin Sirte na Libya mai tashar jirgin ruwa. Kuri'ar da aka kada a majalisar dokokin Misra akan Abdel Fattah al-Sisi ya dauki mataki a Libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a Libya ba.
To masu saurare da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu dawo da shirinmu na hanki lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli. Shirin da ke gayyata ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsone musu ido akan wannan lamari. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa ta aziya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibril wanda ya rasu ranar Lahadi za a kuma yi jana'izar sa a yau Laraba a Warji. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Tubahiro Diodune da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.